الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 8 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 daidai ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da yafi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
sai
ya ta nan tabu da sallah sai akan
yayi raka'a
guda ne tana daga ƙarfo kawai ne ka masura wa ya alhamdu ba ba ya alhamdu ba misali dan uwa yake cewa mutum ne bayan yayi takbiratul ihram yayi du'a idan aka ce du'a'ul istiftah ita ce addu'ar da ake bude sallah wanda ta kai kusan kala 7 zuwa 8 wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan yayi wannan addu'a sai ya manta bai karanta Fatiha kai tsaye sai ya karanta sura ya kama sura sai bayan yayi ruku'u sannan ya tuna iya abinda zai yi wannan raka'a sai ya jefar da ita ya zo da wata raka'a maimakonta ko da a ƙarshen sallah ne kafin ya salance ya tuna cewa akwai raka'a ɗaya daga cikin raka'o'insa bai yi fatiha ba to wannan raka'a sai ya jefar da ita ya zo da wata raka'a a maimakonta a magana mafi rinjaye karanta fatiha a kowace raka'a rukuni ne daga cikin rukunin sallah tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa idan sallah ta kasance mai raka'a hudu ce ko mai raka'a uku idan a raka'a biyu mutum ya karanta fatiha an gane ko a kenan mai raka'a uku ko a mai raka'a hudu a raka'a uku ya karanta fatiha a wata bai karanta fatiha ba wasu suna ganin cewa sujjada kabli za ta iya wadatar da shi to amma a magana mafi rinjaye duk raka'ar da ba a karanta fatiha ba dole za a jefar da ita a zo da wata raka'a maimakonta domin karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunin sallah a kowace raka'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra' bi umil qur'an dan haka ko malamai sun tafi akan cewa kowace raka'a zauna take da gindin kanta dole a karanta mata fatiha na'am
kamar wanda ya zama ko ya shiga tsakanin masu ciniki guda mai sai da mai sayarwa sai ya hada suka yi ciniki shi wanda ya hada shi mutum yana da wani lada a shari'ance
wai misali ka zamanto wasiƙa tsakanin mai saye da mai sayarwa ka zama kai ne tsani ka daidaita tsakankaninsu kana da wani haƙƙi na cewa dole sai an baka baka da wani haƙƙi wanda yake na tilas cewa sai an baka in an baka wannan an kyautata wanda ita ce ake kira la'ada kenan a Hausa la'ada al'ada ce kamar wata kyautatawa ce wanda ya sayi kaya da wanda ya sayar suke ba wanda ya zama tsani tsakankaninsu wanda ya kokarin daidaita su a wajen wannan ciniki. Ba dole bane ba, amma sharadin a ce ciniki in ba a bada la'ada ba zai tashi. Wannan sharadi ne wanda baya cikin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka la'ada ita ba sharadi bace ba na tabbatar ciniki. Wani nau'i ne na kyautatawa, kai da kai kokarin sasanta su. Shi wanda ya saya, idan ya ga dama ya dan ware wani abu ya baka, shi ma wanda ya sayar da kayan da ya kokarin baka wani abu, idan sun baka sun yi daidai, idan ba su baka ba kuma ba laifi ba su kai. Amma akwai mutanen da suke mai da la'ada sharadi ne na ciniki, in baka bada la'ada ba ciniki sai dai ya tashi. Wannan wani nau'i ne wanda yake na zalunci, domin an tilasa ma jama'a abinda Allah bai dora musu ba. Na'am. Wani misali kasancewar kuna sallah ku biyu, sai wani ya zo, shin limami sai ya dago daga ruku'u zai yi gaba ko kuma a sunkuye yana iya yin gaba? A sunkuye yakan iya yin gaba. A kowane hali a cikin sallah, idan zaka iya yin gaba zaka iya yi, ko da a zaune ne kana zaman tahiya. Idan wani ya zo kenan za ku zama ku uku, anan in zaka iya jakudawa sai ka jakuda gaba, ko shi ɗayan da kuke tare da shi ma min ya jakudo baya, wannan duka ba matsala bace ba. An gane ko? A kowane hali kenan mai sallah yakan iya yin gaba ko ya yi baya, in dai aiki ya kasance na gyaran sallah ne. Don kuma abin da ya mafi dacewa a nan, kana duke a cikin ruku'un ka yi gaba a matsayin ka na liman, ko shi imamin wanda yana duke a cikin ruku'u ya yi baya domin dan uwansa ya riski wannan raka'a, haka ya dace. Na'am. Ba inganta wai mene ne matsayin hadisin da yake cewa wani zaka shiga cikin gida kai raka'a biyu, in zaka fito kai raka'a biyu? Ban taba sanin shi ba in ban da yau. An gane ku? Kuma ni ce ban taba jin wannan hadisi ba in ban da yau. An gane ku? Iya abin da muka sani, hadisin da ya sunnanta mana ko kuma ya wajabta mana, in ka shiga masallaci da nihin zama baya halarta ka zauna sai kai raka'a biyu. Sai kai raka'a biyu a inda ake nafila raka'a biyu a gida, sai lokacin da ka dawo daga sallar idi. In ka dawo daga sallar idi to ana buƙatar kai raka'a biyu a gida. Amma maganar cewa in zaka shiga gida kai raka'a biyu, in zaka fito kai raka'a biyu, wannan bid'a ne. An gane ku? Domin ibada ce ka bata wani sababi, sababin da ba Allah bai bata ba manzon shi ba. An gane ku? Bayani ya gabata, duk wani abu mai sunan ibada ka ɗauko shi ka ɗora shi a kan wato wannan sikili, wanda malamai suke kiran shi da al'usulus sitta. Farko shi ne sababi, abu na biyu jinsi, abu na uku kaifiya, abu na hudu adadi, abu na biyar wuri, abu na shida shi ne zamani. Kenan as-sababu wal jinsu wal kaifiya wal adad wal makan wal zaman. Duk wani abu da za a ce maka ibada ne to ka dora shi akan wannan sikili, in yayi daidai ka ci gaba da yi, idan ka ga bai yi daidai ba to ima zaka sauke. Ko da shekara dubu zaka yi kana wannan ibada, Allah ba zai karba ba. Yanzu misali, duk mutumin da ya mai da shiga gida da fitowa sai yayi raka'a biyu, wannan ibada ce mai zaman kanta sallah, amma ya bata sababin da ba Allah bai bata ba manzon shi ba. An gane ku? Dan ba wanda ya isa ya ba ibada sababi face Allah ko manzansa. Waye ba mu sababin cewa in mun shiga masallaci da nihin zama baya halatta mu zauna sai mun raka'a biyu? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Qatada, manzon Allah yake cewa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atay. Idan dayan ku ya shiga masallaci, manzon Allah yace kada ya zauna sai yayi raka'a biyu. A ka'ida anan sai in ka shiga masallaci da nihin zama, amma idan ka shiga masallaci da nihin wucewa, ko ka shiga masallaci domin ka dauko wani abu ka fito, ko ka shiga masallaci domin a faɗa maka wani abu ka fito, ko ka isar da wani sako, to ba maganar kai nafila raka'a biyu an gane ku tunda cewa yayi fala yajlis kada ya zauna kenan duk wanda ya shiga masallaci ba da nihin zama ba wannan raka'a biyu bata haukan sa ba kaga kenan Allah ne ya ba mu wannan sababi kuma wa ya ba mu sababin cewa idan rana ta dishi ko wata ya dishi hasken sa ya tafi cewa mu yi tasalloli mu yi tanafili mu yi sadaka mu yantar da bayi mu roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala gafara maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yanhasifani li mauti ahadin wala li hayati maza Allah sai yace fa idza ra'aytum dhalika fasallu maza Allah yake cewa ku san da cewa rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin da suke nuna girman Allah subhanahu wata'ala da kudurarsa rana da wata ba sa kisifewa ba sa dishewa hasken su ya tafi gaba daya ko kuma wani bangare na hasken ya gushe an gane ku limauti ahadin asanadiyar mutuwar wani au hayatihi ko kuma rayuwarsa rana da wata ba sa dishewa domin an haifi wani ko kuma wani ya mutu kamar yanda maguzanci ne wai in rana ta dishe ko wata ya dishe sai a ce wani mai daraja ya mutu ko kuma an haifi wani mai daraja maza Allah sai ya ce idan kun ga haka ku yi sallah kaga waye ba mu wannan sababi maza Allah sallallahu alaihi wasallama to haka akwai dalilai da yawa haka ka dauki jinsi waye nuna mana cewa zakka ta hudda kai wanda ake yi a karshen azumi cewa abinci ake bayarwa waye nuna mana nau'in abin da ake badawa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ka bada abinci imma da bino ko azzabib ko alkama ko ash-sha'ir ko hatsi ko dawa ko shinkafa ko wake ko makaroni in dai abinci ne to shine ake badawa inda zaka zo ka ce iyalin gidanka kowanne zaka fitar masa da mudu hudu na sukari a matsayin zakka ta hudda kai tayi bata yi ba saboda sukari ba abinci bane ba waye nuna mana cewa dai ya bata inganta sai da bahimatul an'am imma raqumma ko shanu ko tumaki ko awaki ubangiji subhanahu wata'ala shi ya bayyana mana a cikin suratul hajji an gane ku ubangiji ta'ala yake cewa wal buduna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawafa fa idza wajabat junubuha فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُؤْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ko kuma can fadarsa da yake cewa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am inda a ce yau za a wayi gari layya jama'a suna fito da dabobin su na layya suna yankawa kai ka janyo doki kace da shi za ka yi layya ko ka janyo zakara kace da shi zaka yi layya ko barewa ko menene kace zaka yanka kai layya idan ka yanka ba layya bace ba an gane ko nama kace me yasa baka yi layya da jinsin dabbar da ake yin layya dan haka duk wani abu da za a ce maka da kaza ake yi sai ka tambaya shin Allah ne yace da kaza za a yi ko manzon shi idan wani ne kawai a ra'ayinsa da san zuciyarsa ya nuna maka cewa da nau'i kaza ake yi to mai dashi gefe an gane ko sannan abu na uku wato shine kaifiya ba wanda ya isa ya ba ibada kaifiya face Allah ko manzonsa duk wanda zai ce maka kaza za ka yi da farko sannan ka yi kaza sannan ka yi kaza sannan ka yi kaza sai ka ce masa Allah ne ya nuna wannan kaifiya ko manzonsa idan bai baka dalili alqur'ani ko sunna to mai da masa kayan shi an gane ko arwallawa ya nuna mana yanda ake yin ta Allah da manzonsa Ubangiji ta'ala a dunkule yace mana ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani daki bayani mai gamsarwa game da arwalla wani ba kauye yazo yace ya rasulullahi nuna min yanda arwalla take maza Allah yayi fara tun daga wanke hannuwansa ya kai har ya gama arwalla manzon Allah sai yake cewa haka arwalla take kamar yanda Allah ya umarni manzon Allah ya ce duk wanda ya sabanin haka ya ketare iyaka ya munana kuma ya zalunci kansa kaga shi ya nuna mana arwalla a farko zaka wanke hannuwanka an gane ko zuwa tsintsiyar hannu so uku ka kurkura baki ka shaka sannan ka wanke fuska so uku ka wanke hannun dama so uku ka wanke na hagun so uku ka shafa ruwa a kanka da kunninka sannan ka wanke kafar dama sannan ka wanke kafar hagun inda zaka zo kai arwalla ka fara da kafa ka gama da wanke hannuwa yaya arwallarka take sai mu ce bata yi ba domin baka yi ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana an gane ku kenan kaifiya ba wanda ya isa ya ba ibada kaifiya yace kaza za a yi sannan ayi kaza sannan ayi kaza face Allah ko manzon sa abu na hudu shine adadi ba wanda ya isa ya ba ibada adadi yace kaza za a yi sai Allah sai manzon sa waye ba mu adadin waɗannan salloli cewa a tsawon yini da dare zamu yi sallah lokaci biyar azhar aka ce hudu zamu yi la'asar zamu yi hudu magriba zamu yi uku isha zamu yi hudu asuba zamu yi biyu ubai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ba mu cewa a tsawon shekara wata ɗaya takne Allah ya wajabta mana mu'azumce shi mu yi 30 daidai ko 30 ba daya ubangiji subhanahu wataala waye ba mu adadin cewa kowane rai idan an kai karshen azumi da babba da yaro da mace da namiji da matafiyi da mazaunin gida da 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 bawa kowa sai an fitar masa da mudu hudu inda halin bayarwa kowa hudu za a fitar masa ubangiji subhanahu wataala mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waye nuna mana zakkar kayan gona cewa sai in ta kai wusuki biyar wanda wusuki biyar wato shine wato wannan an gane ku wato wusuki biyar wanda wusuki biyar shine yake bada tiya 300 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka duk wanda zai baka adadi yace adadi kaza zaka yi sai ka tambaye shi shin Allah ne ya bada adadin ko manzon sa idan ya zo da dalili alqur'ani ko sunna cewa Allah ne yace ayi so kaza to sai ka karba da hannu biyu amma in ba Allah bai ba wannan ibada adadi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam in dai ibada ce wanda Allah ya shar'anta to kai ta kofa guda iyayenka sannan abu na biyar shine wuri ba wanda ya isa ya ba ibada wuri yace a wuri kaza za a je ayi sai Allah sai manzon sa wane ne ya nuna mana cewa sallar idi abinda yake sunna a fita bayan gari a samu wani fili ba masallaci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana wurin da ya dace ayi sallar idi waye nuna mana cewa a ran 9 ga watan zulhijja alhazzai za su je wani wuri su tsaya mai suna arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yace waqaftu hauna wa arafa kulluha mawqif yace na tsaya anan amma ku san da cewa arafa gaba ɗayan ta wurin tsayuwa ne an gane ku kenan duk wanda yace maka wuri kaza za a je ayi sai ka ce Allah ne ya kayyade wannan wuri cewa a wuri kaza za a yi ko manzon sa idan ya baka dalili to ka je kai amma in bai baka dalili ba to duk inda ka samu sai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana idan mutun ya gama tawafi kewayo bakwai zai zo nan bayan makamu Ibrahim yayi raka'a kaga waye nuna wannan wuri cewa anan ake bukatar ayi raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na shida shine zamani ba wanda ya isa ya ba ibada zamani yace a lokaci kaza za a yi sai Allah sai manzon sa duk wanda yace maka a lokaci kaza za a yi sai ka ce to Allah ne ya kayyade zamanin ko manzon sa in babu dalili mai da masa kayan shi manzon Allah shi ya nuna mana tsayuwa arafa ana yin ta a ran 9 ga watan zulhijja ya nuna mana ranar idi na layya shine ran 10 ga watan zulhijja ya nuna mana ranar ashura ita ce ranar 10 ga watan almuharram an gane ku ya nuna mana sallah azhar zamanin ta baya yi baya tabbata sai idan rana ta bushe ya nuna mana cewa la'asar sai idan inuwar komai ta kai daidai tsawon sa inuwar mutum in ta kai tsawon shi to lokacin la'asar ya shiga ya nuna mana zamanin da ya zama wajibi a yi magriba shine idan rana ta fada isha ko idan hantsin gwabru ya faki asuba kuma idan alfajir yake to duk waye nuna mana wannan zamanin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan sune ake kiran su al-usulus sita duk wani abu na ibada to ka dauko ka dora shi akan wannan mizani an gane ku sababi jinsi kaifiya adadi wuri zamani darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen wato ayoyin da suke tabbatar mana sifata almahabba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ɗan uwa kamar yadda mun yi bayani a baya, wannan littafi ne wanda yake mai matukar muhimmanci, saboda littafin galibi abinda yake bayani a kansa kashi na uku daga cikin karkasuwar tauhidi, domin tauhidi ya kasu kashi uku: tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Idan aka ce tauhidul rububiyya shine kadaita Ubangiji subhanahu wata'ala da ayyukansa, an gane ku? Kashewa, rayawa, azurtawa, talautawa, janyo amfani, ije cuta, saukar da ruwa daga cikin gizagizai, fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, tada alkiyama a sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa gaba daya, waɗannan ayyuka ne na Ubangiji subhanahu wata'ala, ba wanda ya isa ya maimaita. Kamar yadda ya ce Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'in subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Idan aka ce tauhidur rububiyya shine kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyukan bayi, ma'ana duk wani abu mai sunan ibada mu tsarkake shi, mu tace shi, mu kadaita Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala da shi. Kamar yadda ibada haƙƙi ne na shi ke bantacce bayya tarayya da kowa, kamar yadda ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah qul ya ahla alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa a'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Sannan yace wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana ma Mu'adh, yake ce masa wa haqqullahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haƙƙin Allah akan bayinsa su kadaita shi a cikin ibada, kada su sanya masa kishiya. An gane ku? Kamar misali addu'a, sujada, addawal, yanka, dukkan waɗannan ibada ce wadda dole ne mu kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kashi na uku shine tauhidul asma'i was sifat, wato tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abinda ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi, da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa na sunaye da sifofi, da kore masa duk abinda ya kore ma kansa na sunaye da sifofi, da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kore masa na sunaye da sifofi waɗanda ba su dace da shi ba. To don haka malamai ku sun faɗa, sun maimaita, suke cewa sanin abu na tabbata wato ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku, ba yanda za a yi ka san abu ka siffanta shi ka ce ga yanda yake, dole sai an samu ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku. Hanya ta farko, in ma ya kasance ka ga abin da idanka, idan ka ga abu da idanka za ka iya ba da labari ka siffanta shi ka ce kama kaza yake, kama kaza yake, kama kaza yake. Amma duk abin da baka taba ganin shi da idanka ba yanda za a yi ka siffanta shi. Wasu suke ba da kissar cewa wani ne wanda yake makaho ne, shi bai taba ganin a rayuwarsa, shi zakara ya taba gani. To duk dabbar da ka bashi labari sai ya ce ta kai zakara girma? Kaga shi zai iya bada labarin zakara, amma duk wata dabba bai san bayan da take. Idan ka ce masa giwa sai ya ce ta kai zakara. To hanyar da kake iya sanin abu ka siffanta shi ka bada labarin ga yanda yake, hanya ta farko shine in ma ka taba ganin abin da idanka. Hanya ta biyu, ko kuma ka taba ganin kwatankwacinsa wanda yake kama da shi. Idan ka ga wanda ya kama da shi kenan za ka iya ba da labari ka ce kamar kaza yake, kamar kaza yake. Hanya ta uku, in ma wanda ya san shi ya baka labari ya siffanta maka cewa ga yanda yake. Mu dawo hanya ta farko, shin mun taba ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala? La, babu wata idaniya wadda take da ikon ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan duniya. hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi a daren da aka yi miraji da kai aka tafi saman bakwai da kai shin kaga ubangijinka manzon Allah yake cewa nurun annara yace haske ya sha makanci niya ya za a ce na ganshi ya zan ganshi shi kanshi ya tabbatar da bai ga ubangijinsa don haka Aisha tace duk wanda ya baku labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa Aisha tace ya yanki kariya ne girma ya jingina ma ubangiji Aisha tace domin Allah ya faɗa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir Abdullah ibn Abbas yace ya ganshi amma da me ya ganshi yace da ido na zuciya kamar yadda ubangiji ta'ala yace ma kazabal fuadu ma ra'a an gane ko amma ba ru'yal aini ba wannan gani wanda yake na ido kuma annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa Allah ya bashi damar ya ga zatin shi ubangiji ta'ala yace masa lantarani Musa ba za ka iya gani na ba walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ubangiji ta'ala yace masa amma ka kalli wannan dutse wani gingirme man dutse ne ubangiji ta'ala yace haske na zai bayyana ga wannan dutse in har ka ga wannan dutse ya tabbata agun sa ya jimre to zaka iya gani na fa sofa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabali lokacin da hasken zatin ubangiji ya bayyana ga wannan dutse ja'alahu dakka hasken zatin ubangiji sai ya mai da wannan dutse ya nike ya zama gari wa kharra Musa sayyika annabi Musa ya fadi kai tsaye yana sumamme lokacin da ifarka ya dawo cikin hayyacinsa sai ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka dangane da wannan tambaya da nayi wa ana awwalul mu'minina ni ina daga cikin farkon masu imanin cewa a nan duniya babu wata idaniya da ta isa ta ganka haka kuma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihu muslim manzon Allah yace innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu kusan da cewa ba za ku ga ubangijinku ba sai ku mutu dan haka wani malami yace wa man qala fil dunya yarahu bi ainihi fadhalika zindiqun dagawa tamarrada duk wanda yace a duniya yana ganin Allah da idansa yace to wannan zindiki ne bakin arni ne kuma ya ketare iyaka yayi tsaurin kai ya buga gaba ga ubangiji subhanahu wataala to kaga anan Allah ya ba mu taba ganin shi balantana mu bada bayani cewa kamar kaza yake sifar shi kaza ce sannan hanya ta biyu shin mun taba ganin wanda yake kama da Allah a'a ya ce mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma ya ce mana wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan ya rage mana hanya ta uku dan ba wanda ya isa ya baka bayanin yanda ubangiji subhanahu wataala yake sama da shi ubangiji subhanahu wataala ba wanda zai ba mu bayani game da sifofinsa sama da shi kansa dan haka ya turo manzon shi da alqur'ani kuma babu wanda zai baka bayani gamsasshe sama da manzon da ya turo shine Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi dan haka wannan littafi ya kunshi ayoyi da hadisai waɗanda suke tabbatar mana sifofin ubangiji subhanahu wataala ta hanyar nan ne zamu san wane ne ubangijin mu ta hanyar sifofinsa to shine a ayoyi da suka gabata mun karanta shine fadar Allah subhanahu wataala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin da fadar sa wa aqsidu inna Allah yuhibbul muqsidin da fadar sa famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin da fadar sa inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin da fadar sa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah da fadar sa fasawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da fadar sa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus da fadar sa wa huwa al-ghafurur wadud wadannan ayoyi gaba daya suna tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta al-mahabba idan aka ce al-mahabba shine so da kauna dan adam yana so yana kauna ubangiji ta'ala yana so yana kauna amma san Allah da kaunar shi ta sha bamban da so da kauna na halitta an gane ku shi kadai ya san yanda san shi da kaunar shi suke mu iya abin da yake kan mu yi imani kamar yanda ya faɗa mana a cikin alqur'ani domin anan cewa wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin, domin ubangiji ta'ala yana kaunar bayi waɗanda suke masu kyautatawa. An gane ko? Yana kaunar bayinsa waɗanda suke masu kyautatawa. Kaga anan ya tabbatar ma kansa kenan sifa ta mahabba, cewa yana so yana kauna. Sannan yace wa aqsidu, ubangiji ta'ala yace ku yi adalci a duk abin da za ku yi, ku tabbatar da adalci. Sai yace inna allaha yuhibbul muhsinin, lalle ubangiji ta'ala yana kaunar wato masu adalci. Sannan sai yace fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum, ubangiji ta'ala yace waɗannan da kuka yi alkawari da su na abokan gaba, ubangiji ta'ala yace matukar sun daidaita gare ku, sun cika alkawari, ba su warware ba, ubangiji ta'ala yace fastaqimu lahum, kuma ku daidaita gare su. Don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla alkawari na zaman lafiya tsakanin shi da makiyansa wani lokaci wanda yake kayyadadde, kamar yadda Allah ya mana bayani a cikin suratul tauba. To shine Allah sai ya ce fa mastaqamu lakum, matukar sun daidaita gare ku akan wannan alkawari, ba su warware ba, fastaqimu lakum, ubangiji ta'ala ya ce kuma ku daidaita, kada ku warware alkawari. Sai ya ce inna allaha yuhibbul muttaqin, lalle ubangiji ta'ala yana kaunar bayi waɗanda suke masu tsare dokokinsa. Kaga anan ma ya tabbatar mana cewa duk wani bawa mai tsare dokokinsa, to Allah yana son shi, yana kaunar shi. Sannan sai ya ce inna allaha yuhibbut tawwabina, lalle ubangiji ta'ala yana kaunar bayi waɗanda suke masu yawan komawa gare shi da tuba, wanda in sun aikata aiki na laifi to kai tsaye za su koma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala su roki gafara da yafiya akan wannan laifi. To ubangiji ta'ala yana kaunar su. Sai ya ce wa yuhibbul mutadahhirin, kuma yana kaunar bayi waɗanda suke masu kai matuƙa a wajen tsarkaka, waɗanda suke neman su tsarkaka dangane da dukkan wani datti hissiyan wa ma'anawiyan. Sannan sai ya ce da fadarsa kul in kuntum tuhibbunallaha, ubangiji ta'ala ya cece da su, in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku, to fattabi'uni ku bi ni sau da kafa. Idan kun bi ni sau da kafa, sakamako na farko da zai biyo baya, yuhibbukumullahu, ubangijinku zai kaunace ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma zai gafarta muku zunubanku, wallahu ghafurur rahim, ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba daga cikin bayinsa, majikai ne game da bayinsa mu'minai. Kaga anan in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abu na farko da zaka rabauta da shi shine samun kauna ta ubangiji subhanahu wataala, wanda mun yi bayani duk wanda Allah ya kaunace shi to kakar shi ta yanke saka, duk wani abin da yake so yake kauna a nan duniya zai same shi, haka a makomashi lahira. Kaunar Allah ko ba a samun ta sai ta hanyar abin da ya shar'anta, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa game da duk abin da yazo da shi. An gane ko? Farko dai ka tsare abubuwan da Allah ya wajabta maka, sannan in ka tsare farilla kai kokarin biyo baya da ayyuka na nafila, kamar yadda hadisi ya tabbata, ubangiji ta'ala yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil har, sai yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, fa idha ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa yadahu allati yabtishu biha wa basarahu allati yubsiru biha wa yadahu allati kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la udiyanna wala in ista'adhani la udizanna wa ma ataraddadu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi almu'min yakrahu almauta wa akrahu masa'ata, ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda yayi gaba da waliyina, ubangiji ta'ala yace na sanar da shi cewa wutar yaki ta huru tsakanina da shi. Idan aka ce waliyin Allah shine wanda ya hada abu biyu, na farko imani da ubangiji subhanahu wata'ala, abu na biyu shine takawa, shine wali koda bai taba haskawa ba, koda bai taba nuna wani abu na karama, ubangiji ta'ala ya nuna mana hakikanin wane ne wali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun, sai ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun, al-iman bi taqwa wa taqwa man jama'a baina al-iman wa taqwa fa huwa wali min awliya illahi. To shine sai yake cewa bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda nafi so nafi kauna, ubangiji ta'ala ya ce sama da abinda na farlanta masa. babu abinda Allah ya fi so bawa ya kusance shi da shi sama da abinda ya farlanta. Sai yace sannan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafila, azumi ne, sallah ce, sadaka ne, menene? Ubangiji ta'ala yace hatta uhibba, sai ya kai lokacin da zan kaunace shi. Bayan ya tsare farilla ya biyo baya da ayyuka na nafilfili, Ubangiji ta'ala yace zai kai lokacin da zan kaunace shi. Sai yace fa iza ahbabtuhu, in ku na kaunaci bawa na so shi, Ubangiji ta'ala yace kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, zan zamanto jin shi wanda yake ji da shi, wa basarahu allazi yubsiru bihi, kuma zan zamanto ganin shi wanda yake gani da shi, wa yadahu allati yabtishu biha, kuma zan zama hannunsa wanda yake damkar abubuwa da shi, wa rijlahu allati yamshi biha, kuma zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita. Malamai suka tabbatar da ma'ana ingantacciya game da wannan hadisi. Idan Allah ya zama jinka, ba za ka saurari komai sai abinda Allah ya halitta maka ka saurara. Da gulma da tsegumi da wake-wake da bushe-bushe duk ba aikin ka bane ba. Idan Allah ya zama jinka, to ba za ka saurari komai sai abinda Allah ya halitta maka ka ji. Duk abinda Allah ya haramta maka, za ka dune kunnenka ka tashi ka barbo. Sannan idan Allah ya zamanto ganinka, ba za ka kalli wani abu sai abinda Allah ya halitta maka ka kalla. Idan Allah ya zama hannunka, ba za ka dafa komai sai abinda Allah ya so, sai abinda Allah ya yarda a dafa za ka dafa. Idan Allah ya zama kafarka, ba za ka taka ba ka je wani gu sai inda Allah ya yarda a je. Duk inda Allah bai yarda ba a je, ba za ka taka ka je ba. Amma sabanin waɗanda suke cewa wai in Allah ya zama jinka, abinda ake yi kamar misali a America ko a Faransa ko a ina ne, wai anan sai ka ce ka ji ka bada labari. In Allah ya zamanto ganinka, sai ka ce musu wai ga ka a bakin nan fa kun ganta na. In Allah ya zamanto wai kafarka, wai sai ka yi magariba a Makka kuma ka yi isha nan. Ibn Rajab Allah ya ji kansa a cikin littafinsa Jami'ul Ulum wal Hikam, yace duk wanda ya fassara wannan hadisi da wata fassara sabanin haka, to wannan ya karkace ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne. Ubangiji ta'ala sai yace na rantsi da girma na da buwayata, wannan bawa na wa in ya roke ni wani abu, Allah yace na dau alƙawarin zan bashi. Duk abinda ya roke ni, Allah yace na dau alƙawarin zan bashi. Wala in ista'azani la uizanna, kuma na rantsi da girma na da buwayata, Ubangiji ta'ala yace idan ya nemi tsaro da kariya tawa game da duk wani abu da yake ki, yake kyama, yake tsoro, Ubangiji ta'ala ya ce na dau alƙawarin zan bashi kariya. Kaga anan shi ya samu ka ce duk wanda ya samu kauna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kakar shi ta yanke saka, duk abinda yake bukata a duniya da lahira zai dace da shi. Sannan sai ya ce wa qawluhu fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna, da fadarsa da ya ce da sannan Allah zai zo da wasu jama'a na musamman waɗanda za su kaunaci Ubangijinsu kuma Ubangijinsu ya kaunace su. Wannan Allah yana bayanin cewa duk wanda ya ridda ya canza hannun agogo baya, yana musulunci ya kafirce, ya kafirta, to wannan kada ya yi zaton cewa ya rage Allah da wani abu. In har ya juya baya, to Allah zai zo da dubunsa, ko zai zo da dubu da dubunansa, kuma waɗanda sun fi shi nagarta, kamar yadda ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, dan haka ya ce ya ayyuhal ladina amaru man yartadid minkum an dinihi, ya ku muminai ku san da cewa duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addininsa, to kada ya zaton cewa ya rage Allah da wani abu. Fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin, da sannan Allah zai zo da wasu jama'a na musamman, yuhibbuhu, wanda Allah zai kaunace su, wa yuhibbunahu, kuma su ma su kaunaci Ubangijinsu. Kaga anan Allah ya tabbatar ma bayinsa so da kauna, kuma ya tabbatar ma kansa cewa shi ma yana so yana kauna. To amma soyayya ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kaunarsa ta sha bamban da tunani. Sannan yace inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, Ubangiji ta'ala yana kaunar waɗanda suke yakar abokan gaba domin ɗaukaka addininsa. Saffan, wanda halin suna masu sahu-sahu a fagen daga, inda shugaban yaki ya dakatar da su ya jera su, to ba sa gusawa sai idan ya ce su gusa. An gane ko? Idan aka shugabantar da shugaba akan runduna ta yaki, to dole su bi umarninsa. Idan ya jera ku a wuri ya tseda ku, to bai ya halatta ku gusa, sai inda umarninsa. an gane ku shine anan Ubangiji ta'ala yake zuba yabo akan bayin sa muminai masu jihadi domin daukaka addinin sa, sannan kuma waɗanda suke masu jiruwa juna da juna a fagen daga shine yace yuqatiluna fi sabilihi saffan, sai yace ka annahum bunyanun marsus, ka ce su a wajen daidaita sahu gini ne wanda yake abin danganawa junansa da juna, wanda junansa ya liku da juna. Kaga idan ana gina katanga misali tsakanin wannan bulo da wannan bulo, sai an kawo laka an sa, idan na siminti ne a kawo siminti, me yasa? Saboda su zaman to sun hade, ba a buƙatar a samu wata tsaga tsakanin su. To haka muminai suke yin sahu a fagen daga, su hada kafada da kafada a haɗu juna da juna, ba wanda ya isa ya keta tsakankanin su. Wanda daidaita sahu kuma na nuna cewa ashe su muminai tsintsiya ce madaurin ki daya. Don haka Allah ya wajabta mana akan harshen manzonsa, dole ne a cikin sallah mu daidaita sahu mu, in ko mu daidaita ba to Allah zai saba zukatan mu. Sannan a wannan aya Allah yana tabbatar ma kansa cewa yana so yana kauna. Aya ta ƙarshe sai yace wa qauluhu ta'ala wa huwal ghafurur wadud, da fadarsa da yace wa huwal ghafurur wadud, Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga bayinsa alwadudu, sannan kuma mai kaunar wato bayinsa ne waɗanda suke muminai. Kenan wadud a nan sai ya zamanto kenan in ma ya zamanto fa'ul ne, an gane ko? Kenan sai ya zamanto fa'ul ne bi ma'ana wato fa'il. Kenan sai ya zamanto wannan fa'ul ne bi ma'ana fa'il, kenan ma'anarsa mai yawan kauna ne ga bayinsa waɗanda suke masu masa biyayya, waɗanda suke kusantar shi da ayyuka na ƙwarai. Ko kuma ya zamanto fa'ul ne bi ma'ana maf'ul, ai al-mawdud, abun kauna ne a wajen bayinsa, li kasrati in'amihi wa ihsani, saboda yawan ni'imar da yake jaddada ma bayinsa, bayinsa mu'mine suna san shi suna kaunar shi. To anan Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta al-wudd, cewa yana kaunar bayinsa mu'mine. To anan abinda muke tambaya, wannan sifa ta al-mahabba, shin ta ina muka san da cewa Allah ya siffanta da wannan sifa? Ta hanyar waɗannan ayoyi, dukkan su ayoyi ne na Al-Qur'ani wanda suke tabbatar mana Ubangiji ta'ala yana da wannan sifa ta al-mahabba, ma'ana yana so, yana kauna, so da kauna wanda ya dace da girmansa, wanda mun fahimci ma'anar amma mun jahilci hakika da kaifiya ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so da yake kauna. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa qawluhu wa kana bil mu'minina rahima wa qawluhu wa rahmati wasi'at kulla shay'in wa qawluhu kataba rabbukum ala nafsihi rahma wa qawluhu wa huwa al-ghafurur rahim wa qawluhu fallahu khayrun hafiza wa hafiza wa huwa arhamur rahimin. Anan kuma malam ya jiro mana wasu ayoyi waɗanda suke tabbatar mana siffantuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sifa ta rahama. In aka ce rahama a Hausa shine tausayi da jinkai, an gane ku? Da kuma sifa ta al-maghfira, wato lillibi miyagun ayyuka na bawa, kar kowa ya gani balantana ya kunyata. Domin lafazin al-maghfira an ciro shi ne daga al-ghafur, in aka ce al-ghafur shine as-satr, ka rufe abu ka lillibe shi kar kowa ya ganshi. To idan aka ce Allah ya gafarta ma bawansa, ma'ana ya lillibe laifinsa, ba wanda zai ga wannan laifi a ranar kiyama balantana bawan ya kunyata. To shine anan aya ta farko wadda daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana cewa rahama sifa ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine malam yace wa qauluhu da fadarsa da yace bismillahi, ma'ana da sunan Allah nake farawa, ar-rahman, wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya, wanda ta hada mumini ta hada kafiri, ar-rahim, mai keɓantacciyar rahama a ranar kiyama wadda ba ta shafar kowa banda muminai. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan aya ya tabbatar ma kansa waɗannan sunaye guda biyu, cewa shine ar-rahman kuma shine ar-rahim, wanda da lafazin ar-rahman da lafazin ar-rahim gaba ɗayan su siga ce daga cikin siyar namu ba daga ma'ana na kai matuka ar-rahman wanda ya kai matuka wato a wajen rahama kenan wanda rahamarsa a nan duniya ta hada mu'minai ta hada kafirai kamar yanda yake cewa kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura an gane ku dan haka duk halittu gaba ɗayan rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya ta hada da su an gane ku dan haka kuma kasancewar shi wannan suna ar-rahman suna ne wanda yake banta da ubangiji subhanahu wata'ala dan ba wanda Allah ya ambace shi da cewa ar-rahman amma shi lafazin ar-rahim ana iya siffanta bawa a ce fulanu rahim ai wanda mai tausayi ne kamar yanda Allah ya siffanta manzon shi sallallahu alaihi wasallama da wannan sifa a cikin ayat da ke cikin suratul tauba an gane ku zawwa kenan suratul yunus ubangiji ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim kaga anan ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sifa guda biyu ar-ra'afa war-rahma sannan kuma a wannan aya ya ce shi ne kenan ar-rahman mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta hada mu'minai ta hada kafirai ar-rahim kuma shi ne mai kebantacciyar rahama a gobe kiyama wanda ba ta shafar kowa banda mu'minai to dan haka a nan wannan sunaye guda biyu sunaye ne na Allah shi kuma kamar yanda malamai suka tabbatar sunayen Allah gaba ɗayan su mushtaqqa ne an gane ku zaka iya tsago masa sifa kamar yanda yace shi mai rahama ne kenan yana da wace sifa za mu ci rahama kenan sifa ce daga cikin sifofinsa yanzu misali idan aka ce dugu wace sifa gare shi tsawo idan aka ce gajere wace sifa gare shi gajarta idan aka ce mawadaci wace sifa gare shi wadata to dan haka kenan da yace ar-rahman shi mai rahama ne gamammiyar rahama a nan duniya kuma ar-rahim shi mai kebantacciyar rahama ce wadda ba ta shafar kowa sai mu'minai a gobe kiyama kenan anan sai mu ce Allah yana da sifa ta ar-rahma an gane ku rahama sifa ce daga cikin sifofinsa a aya ta biyu sai yace da fadassa rabbana wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma wannan Allah yana mana hikaya ne dangane da wato addu'a ta mala'iku musamman mala'ikun da suke dauke da al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala yanda suke kama kafa suna tawassuli da rububiyya ta ubangiji subhanahu wata'ala da fadin iliminsa da jin kansa suna ma mu'minai addu'a cewa Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama mala'ikun da suke dauke da al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala su ne suke ma mu'minai addu'a dan haka mala'iku dole mususu dole mu kaunace su kamar yanda suke son mu suke kaunar mu shine ubangiji ta'ala yake cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ita kulli shay'in rahmatan wa ilma فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم har zuwa karshe an gane ku ubangiji ta'ala yace allazina yahmiluna al'arsha mala'ikun da suke dauke da al'arshin ubangiji wa man hawlahu da mala'ikun da suke zagaye da al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala wanda suke gefin al'arshi ubangiji ta'ala yace yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi da yabon ubangijinsu in sun ce subhanallahi sai su ce wa bihamdihi an gane ku suna tsarkake ubangiji dangane da duk abin da bai dace da shi ba sannan kuma suna gode masa wa yastaghfiruna lilladhina amanu sannan suna roƙon gafara ta ubangiji ga waɗanda suka yi imani wa yastaghfiruna lilladhina amanu suna roƙa ma mu'minai gafara ta ubangijinsu suna cewa rabbana ya ubangijinmu kaga anan tawassuli ne suka yi da sunan Allah ar-rabbu suka kama kafa kenan da rububiyya ta ubangiji subhanahu wata'ala dan haka suka ce rabbana ya ubangijinmu wasi'ita kulli shay'in kayil wuci dukkan komai rahmatan wato ga rahama wa ilman kuma da jin kai da sani sai suka ce faghfir ya ubangijin mu rokonka muke kai gafara lillazina tabu gabayin da suka koma gare ka da tuba wanda suna aikata ayyuka na asha suka dena wattaba'u sabilaka suka bi tafarkin ka wanda ka turo manzanka da shi waqihim azabal jahim ya allah ka kare su game da azaba ta wuta suka ci gaba da addu'a rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum suka ce ya allah roƙonka muke ka shigar da su aljannat da ka musu alƙawari tun a duniya wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim da ma wanda ya inganta ya shiga aljanna na matansu na uwayensu da matansu da ƴaƴansu da jikokinsu innaka antal azizul hakim domin kai kai ne magwayi wanda kake da rinjaye akan kowa da komai kuma kai ba a rinjayar ka wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai baya gagarar ka kuma kai ne alhakim wanda baka aza abu sai a mahallin da ya dace da shi suka ci gaba da addu'a waqihim sayyi'at ya ubangijin mu ka kare su gaba da miyagun ayyuka wa man takis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta wa zalika huwa al-fawzul 'azim to dan haka anan kenan ubangiji ta'ala ya siffanta kanshi da cewa shi ne rahama ne domin sha suke rabbana wasi'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma ya ubangijin mu hakika kayar wuce dukkan komai rahmatan wa ilma wato ga rahama da jin kai ma'ana rahamarka da iliminka wato ta kire komai rahamarka da iliminka sun kire komai sun fi komai yawa an gane ku dan haka rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda muka yi bayani anan duniya ta yalwace mu'minai da kafirai da waɗanda suke bayi na ƙurai da waɗanda suke lalatattu gaba ɗaya kowa rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala ta hada da shi a nan duniya an gane ku amma rahamar shi ta musamman ita kuma wannan ta keɓanta da mu'minai sai a ranar kiyama dan haka hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadi kamar yanda yake cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala a ranar da ya halicci sammai da kasai ya halicci rahama dari sai ya saukar da rahama daya a duran kasa da ita ce mutun da aljan da kwari da dabbobi junansu yake tausaya ma juna rahama wadda take 99 Allah ya dakace ta sai a ranar kiyama zai lullubi bayan sa mu'minai don haka rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala kala biyu ce akwai kenan ibafatus sifa ilal mawsu sannan kuma akwai ibafatul makhluq ilal khaliq an gane ku kenan shi wannan hadisi yana nuna mana akwai rahama wadda halittar ta ce ubangiji yayi kamar yanda ya halicci rahama dari a ran da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai ya saukar da rahama daya daya a duran kasa wanda halittunsa junansu yake tausaya ma juna a sanadiyar wannan rahama dan haka zaka ga dabba in ta daga kokoto ta ga za ta dora akan danta saboda tausayin da Allah ya kimsa a cikin zuciyarta sai kaga ta janye in zaka taka abu kaga zaka illanta shi sai ka janye kafarka wannan rahama ce da Allah ya saka in ba dan wannan rahama ba to bayan da za yi ƴaƴan adam su rayu ko kuma mu ce halittu su rayu dan kowa ba zai tausaya ma kowa ba to rahama ɗaya ce fa da Allah ya saukar mutun da aljan da kwari da dabba junan mu yake tausaya ma juna kuma rahama 99 da riba ɗaya wannan ya dakace su domin ya ji kan mu'mini a ranar kiyama kaga wannan rahama ce wadda take makhluqa halittar ta ce Allah ya yi kenan wannan min babi ibafatul makhluqi ila al-khaliq sannan kuma akwai rahama wadda sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda a wannan aya sai ya ce wa rahmati wasi'at kafin haka kenan sai ya ce wa kana bil mu'minina rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai jin kai ne game da bayin sa mu'minai dan haka kenan ar-rahim rahama mai rahama ne rahama wadda take banta da mu'minai a ranar kiyama kaga wannan rahama ba ta shafar kafirai shine yace wa kana bil mu'minina rahima ubangiji ta'ala ya kasance game da mu'minai wato majikai ne jin kai wanda yake na musamman wanda kuma wannan mu'minai za su hadu da wannan jin kai a ranar kiyama Allah ya sanya mu a cikin su sannan sai yace wa rahmati wasi'at kullu shay ubangiji ta'ala yace rahama ta tayalwaci dukkan komai ma'ana rahama ta tayalwaci dukkan komai tafi komai yawa duk wani abin da ka sani yana da yawa to rahamar Allah tafi shi yawa an gane ku shine yace wa rahmati wasi'at kullu shay'in ubangiji ta'ala yace rahama ta yace tayalwaci dukkan komai da fadarsa da yake cewa kenan ita kuma wannan rahama ita ma rahama ce wadda take khasa domin Allah ce ayi fa sa aktubu halil ladina yattaquna wa yutuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun. Wannan rahama ta Ubangiji ta'ala yace da sannin zan cancanta ta ga waɗanda suke tsare dokokina, waɗanda suke bayar da zakka, waɗanda suke kasgatawa da ayoyinmu. Sannan sai yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Ubangijinku ya wajabta ma kansa rahama, jinkan bayansa kenan, Allah ya wajabta ma kansa. Wannan aya tana cikin suratul an'am. Ubangiji ta'ala yake cewa wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ubangiji ta'ala yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina, idan waɗanda suke gasgatawa da ayoyinmu sun zo maka, Ubangiji ta'ala ya ce fa qul salamun alaykum, ce amincin Allah ya tabbata akan ku. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ka ba su labarin cewa Ubangijinku ya wajabta ma kansa rahma. An gane ku, ya wajabta ma kansa a ganin damar shi da fadlarsa cewa ya tilasa ma kanshi zai ji kan mu'minansa a ranar kiyama. Allah yana iya wajabta ma kansa wani abu domin fadla da rahma ta shi, amma babu wanda ya isa ya tilasa ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayi ba su da wani haƙƙi wanda za su ce dole ne akan Allah. An gane ku, shine a ganin damar shi don yalwa ta fadlarsa yake wajabta ma kansa wani abu, kamar yadda anan ya ce ka ba su labarin cewa kataba rabbukum ala nafsihi rahma, Ubangijinku ya wajabta ma kansa rahama, ma'ana zai ji kanku. Annahu man amila minkum su'an bi jahalatin, lalle daga cikinku duk wanda ya aikata mummunan aiki saboda wauta da rashin hankali, saboda duk wanda ya saba ma Allah, wannan wauta ce, inda ya san girman Ubangiji subhanahu wata'ala da matsayin shi, to da ba zai saba masa ba. Dan haka jahilci anan ba ana nihi jahilci kishiyar ilimi, abinda ake nihi da jahala anan wauta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna mattawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Shi ne yace annahu man amila minkum su'an bi jahalati, lalle duk wanda ya aikata mummunan aiki daga cikin ku akan wauta kenan. An gane ko, ai shi wawa ya san abu wani lokaci yake nuna wauta ya aikata, to inda a ce bayi sun san kimar Ubangijinsu, sun san matsayin shi, to da ba za su saba masa ba. Duk wanda kaga ya saba ma Allah, to wannan wauta ce, inda ya san girman Ubangiji subhanahu wataala hakikanin sani, to ba zai saba masa ba. Maza Allah yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu la bahiktum qalilan wa la bakaytum katira. Maza Allah yace wallahi inda kun san abin da na sani, maza Allah yace da kun yi dariya ir kadan kuma da kun yi kuka da yawa. Domin manzannin Allah su suka fi kowa sanin Allah, su suka fi kowa tsoron Allah, su suka fi kowa tsare dokokinsa. To shine yace annahu man amila minkum su'an bi jahalati, lalle yanda al'amarin yake, duk wanda ya aikata mummunan aiki a sababin wauta daga cikin ku, summa taba min ba'dihi wa aslaha, sannan ya tuba ya koma zuwa ga Ubangiji bayan aikata wannan mummunan aiki ya tuba, wa aslaha sannan ya inganta halinsa kenan, ya biyo baya da ayyuka na ƙwarai, fa annahu ghafurur rahim, ya tabbatar da cewa Ubangijinsa mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, duk laifin da ya gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wataala ya yafe masa, kuma duk miyagun ayyukan da ya aikata Allah zai rikida su ya maida su kyawawan ayyuka, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Shine yace an fa annahu ghafurur rahim, Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga wanda ya tuba, sannan mashigai ne game da bayansa mu'minai. Kaga wannan aya ita ma mi take tabbatar mana, wato Ubangiji ta'ala ya wajabta ma kansa rahama kenan, shi ne rahama, yana da sifa kenan ta ar-rahma. Sannan da fadarsa sai yace wa huwal ghafurur rahim, Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, ma'ana duk wanda ya tuba ya daina ayyuka waɗanda suke na banza. To duk ayyukan da ya aikata na banza, abu na farko Allah zai yafe masa, waɗannan ayyuka na banza komin yawan su Ubangiji ta'ala zai rikida su ya canza su su koma kyawawan ayyuka. Abu na uku, Allah zai lulluba waɗannan ayyuka ba wanda zai gani balantana ya kunyata a ranar kiyama. Allah ba zai bincika wannan aiki nashi. Dan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai sanya shamaki tsakanin shi da bawan shi. Sai ya ce, ya kai bawana, kana tuna da cewa ka aikata kaza, ka aikata kaza, ka aikata kaza? Sai ya ce, bala ya rabbi. Ya ce, kwarai ya Ubangiji na, na san na yi. Ka san da ka aikata kaza, ka aikata kaza, ka aikata kaza? Sai ya ce, kwarai ya Ubangiji na. Ubangiji ta'ala sai ya ce, to kamar yanda na rufa maka asiri, na lullube ka a duniya, wani bai gani ba balantana ka kunyata, don haka a yau ma na yafe maka, na rufe su. Wannan shamaki ne wanda Allah zai keɓanci da kowanne daga cikin bayinsa mu'mini, sai Allah ya sanya shamaki tsakanin shi da bawan. Kaga wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta lullube bayinsa, in ba dan Allah ya siffanta da wannan sifa to ba wanda zai kai labari. Don kai aljanna ma gaba ɗayanta ba wanda zai same ta a ranar kiyama sai da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Imani da aiki sababi ne na shiga aljanna, amma aikinka bai isa ba ya baka aljanna. Ubangiji ta'ala ya faɗa wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malu, ba anan sababi ya ce a sababin abinda kuka kasance kuna aikatawa na ibada a duniya, Allah zai gadar muku wannan aljanna. To aiki sababi ne, imani sababi ne, waɗannan abubuwa biyu sai idan mutum ya haɗa su sannan zai cancanci shiga aljanna. Kamar yanda yake cewa innahu man ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. To dan haka imani da aiki na ƙwarai sababi ne na shiga aljanna, amma imani da aiki na ƙwarai kadai ba su isa su sabawa aljanna duk matsayinsa, sai idan sun hadu da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, saddiqu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali. Qalu wa la anta ya rasulullah, qala wa la ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli. Manzon Allah yace, ku daidaita, ku dan kusanta iya abinda aka ce ku yi ku yi bakin gurgurin ikon. Manzon Allah ya ce, wallahi ku yi sanin babu ɗaya daga cikinku wanda zai tsira da aikin shi a ranar kiyama. Babu ɗaya daga cikinku, manzon Allah ya ce, wanda aikin shi zai tsiratar da shi a ranar kiyama. Sahabbai suka ce, wala anta ya rasulullah, ko kai ya manzon Allah? Kada sai ya ce, wala ana. Ya ce, wallahi ko ni aiki na yayi kaɗan ya tsiratar da ni daga azabar Allah a ranar kiyama. Ya ce, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli, sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da fadlarsa. To don haka shine anan kenan yake cewa, wa huwal ghafuru, Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga bayinsa wanda suka tuba, sai yace ar-rahimu, kuma majigai ne game da bayinsa mu'minai. Sannan sai yace, fallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin, Ubangiji ta'ala shine fiyayyen wato masu kiwo, ma'ana kiwon Allah yafi kiwon ku. Duk wasu matakai da zaka dauka, to wannan ka dauke su a matsayin sababi ne. An gane ku? Katin kar'i, wannan kyaure da zaka kawo ka yi, ka kawo katin makulli ka zo ka sa, ka kawo mai gadi, ka kawo mai nene, har wani yakan sa kuran a jikin wannan, wannan duka ka dauke shi matsayin sababi ne. Baya hana a ketaro a yi ma ta'addanci. An gane ku? Sai idan Allah ya so. Don haka duk wani mataki da zaka dauka, duk wani kiwo da zaka yi, wannan matsayin sababi ne. Kiwon Allah ya fi kiwon bawa. An gane shi ne ya ce, amma karka ce ka bar shagonka a bude ka ce ka dogara ga Allah, Allah zai kare maka. An gane ku? Wannan ba a kiran shi tawakkul, abinda ake kiran shi tawakkul ci da baya. An gane ku? In aka ce at-tawakkul, dogaro da Ubangiji, shi ne ka kama sababi sannan ka dogara ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka miƙa masa wuƙa da nama. To shine anan yace, Allahu khairun hafiza, Ubangiji ta'ala shine fiyayyen wato mai kiwo, domin yana da suna Al-Hafiz. Al-Hafiz suna ne daga cikin sunayen Allah, kamar yadda ya tabbatar ma kansa a cikin Al-Qur'ani. an gane shi kuma wannan suna an ciro shi ne daga al-hifz idan aka ce al-hifz shine as-siyana ma'ana kiyaye abu a kare shi game da duk wani abin da zai iya lalata shi ya bata shi to ubangiji subhanahu wata'ala yana da kiwo kala biyu akwai kiwo wanda yake gamamme an gane ko sannan akwai kiwo wanda yake kebantacce kiwo wanda yake gamamme ubangiji subhanahu wata'ala bayan sa gaba dai duk abin da Allah ya halitta shine mai kiwo a kansu an gane ko shine mai kiwo a kansu kamar yanda ya tabbatar ma kansa a cikin suratul shura kiwo gamamme shine duk wani abin da Allah ya halitta shi ubangiji ta'ala yake yassare masa ci da sha Allah yana kiwon ka duk abin da zaka ci ka sha Ubangiji subhanahu wata'ala zai nuna maka kaje inda zaka samu abinci da inda zaka samu abin sha wannan kiwo ne na Ubangiji kamar yanda shi ya dau nauyin haka wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim wa amur ahlaka bis salati wasdir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal'aqibatu littaqwa inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin dan haka yana kiwon bayan sa ma'ana shi yake hore musu ci da sha sannan kuma ubangiji ta'ala da mu'minai da kafirai da dukkan halittun sa gaba daya ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake ba su kiwo da kariya dangane da duk abin da zai jefa su zuwa ga cikin halaka duk abin da zai iya halakar da su to ubangiji ta'ala yake kare su karka yi tsammanin cewa gwanin tarkace da iyawarka ka goce ka kauce cewa in ba dan na iya wannan mota ba ai da yanzu da ba zan kai labari wannan duka ba gwanin tarka bane wallahi tallahi in Allah yayi wani al'amarin ya kare wani hadarin kai kanka sai kai mamaki kar sauya ya akai wannan al'amari abin ya wuce misali to wannan kiwo ne na ubangiji kamar yanda yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ubangiji ta'ala yana da masu biyar baya sune mala'iku wanda suna tafiya gaban ƴaƴan adam da bayan su duk wasu abin da Allah ya halitta akwai mala'ikun da Allah ya wakilta wasu suna shiga gaban ka wasu suna bin bayan ka yahfazunahu suna kiyaye bayi dangane da dukkan wani hadari bi amrillahi da umarnin ubangiji sai in alkadarin Allah ya zo dole za su kauce kuma abin su ya wakana kinan wannan ita ma kiwo ne wanda yake gamamme da mumini da kafiri da dukkan wasu halittu Allah ya ba su wannan kiwo dangane da fadawa zuwa cikin halaka akwai mala'ikun da suke kiwo wanda Allah ya wakilta su gaba da baya suna bin dan adam sannan kuma gaba daya da mu'minai da kafirai kowa Allah ya wakilta masa mala'ikan da yake kiwon aikin ka duk abin da kake na maganganu da ayyuka waɗannan mala'iku suna rubutawa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun da fadarsa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid da fadarsa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun wannan shi ma kiwo ne na musamman wanda ya hada mu'minai da kafirai kowa Allah yana kiwon ayyukansa da maganganunsa kuma Allah yana kididdigewa duk abin da ka faɗa da duk abin da ka aikata na kwarai da wanda yake na banza Allah ya kiyaye ya kididdige ya san komai kamar yanda yake cewa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha kamar yanda yake cewa inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai Allah ya kididdige shi maganganun bayi da ayyukansu ya rubuce a cikin littafi ma abucin bayani sannan kiwo na biyu wanda yake kebantacce shine kiwon da yake banta da bayi waɗanda suke na ƙwarai mu'minai ubangiji ta'ala na ba su tsaro wanda yake na musamman dangane da abkawa a cikin ayyuka na zunubi ubangiji ta'ala yana ba su tsaro da kariya dangane da kaidi na shaitani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa illa iba yake cewa yake ce Ubangiji Ta'ala yake faɗa ga Iblis lokacin da Allah ya la'ance shi. Ubangiji Ta'ala yake cewa wannan shaytani yake cewa qala rabbi bima aghawaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin qala hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alayhim sulthanun illa man ittaba'aka minal ghawin fa inna jahannama maw'idukum ajma'in. An gane ku? To bayin Allah waɗanda suke na ƙwarai muminai masu yi masa biyayya suna da kiwo na musamman wanda Allah yake bance su da shi. Faɗawa cikin zunubi, wannan Allah yana ba su kariya. In ma sun faɗa kuma kai tsaye, Allah zai ganar da su tuba, su tuba, Allah ya karɓi tubansu. Sannan kaidi na shaitani ya sanya su su yi ta lallabiya, su zame daga kan tafarki madaidaici, yayi kaɗan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba su tsaro da kariya. Kuma duk abin da zai cutar da su a cikin addininsu ko dangane da al'amarinsu wanda yake na rayuwa, tsaro ne wanda yake na musamman wanda Allah yake bance shi da muminai. To don haka waɗannan ayoyi gaba ɗayansu abin da suke tabbatar mana, suna tabbatar mana cewa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya siffanta da wannan sifa, sifa ta rahama. Kenan rahama sifa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Abin da muke so mu ƙara bambantawa a nan, rahamar Allah Subhanahu wa Ta'ala kala biyu ce. An gane ko? Ta kasu kashi biyu. Kenan akwai rahama wadda sifa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yadda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay, rahama ta kenan ta yalwaci dukkan komai. Kenan wannan sifa ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya jingina ma kansa. Sannan kuma akwai kashi na biyu wanda rahama ce wadda take halitta ce ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar kenan yadda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah khalaqa mi'ata rahama, Ubangiji Ta'ala ya halicci rahama 100 a ran da ya halicci sammai 7 da ƙasa 7. Rahama ɗaya ɗaya Allah ya saukar da ita duniya, halittu junansu yake tausaya ma juna. 99 Allah ya dakace su domin jin kan mu'mini bayan sa mu'mini a ranar kiyama. Kenan ita wannan rahama kenan min babi ibafatil makhluqi ila al-khaliq, kenan halitta ce aka jingina zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. An gane ku? Kenan rahama sifar shi ce. Sannan kuma rahama, kuma akwai rahama wadda take ta musamman wadda halittarsa ce. Don haka kuma tunda Allah ya halicci sama, Ubangiji Ta'ala ya faɗa rahamarsa wato tarin jayi fushinsa, kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin sahihain Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, yana cewa inna Allah lamma khalaqa al-khalqa kataba kitaban indahu fawqa al-arshi inna rahmati taglibu ghadabi, ko kuma inna rahmati sabaqat ghadabi. Ubangiji Ta'ala yayin da ya halicci halittunsa, Allah ya rubuta wani littafi na musamman, ya rubuta rubutu na musamman a gunsa Ubangiji a sama al'arshinsa. Ubangiji Ta'ala ya ce inna rahmati taglibu ghadabi, ko kuma inna rahmati sabaqat ghadabi, lalle rahmata wato ta rigayi fushina. Kenan rahmar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ta rigayi wato fushinsa. Don haka bawa yayi laifin, yayi laifin, yayi laifin, in dai ba kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya zama mushriki. To duk aikin shi na zunubi ko min yawan shi, wallahi baya haramta masa shiga aljanna in dai ya mutu da imani ko mun kankanta shi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin hadisi sahihi, hadisi ne al-Qudsi na cikin sunan Tirmidhi. Ubangiji Ta'ala yake cewa ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubadi. Ya ibn Adam law balagata dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabi al-ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfira. Ubangiji Ta'ala yace ya kai dan Adam, lalle matukar zaka ringa roƙona kana neman gafarata, Ubangiji Ta'ala yace zan gafarta maka duk abin da yake tare da kai na zunubi. Allah yace kuma ba tare da naku ba, bai rage ni komai ba. In dai ka roƙe ni gafara, Allah yace duk abin da ka aikata na zunubi zan gafarta maka, na yafe maka kuma ba tare da naku ba. Ubangiji Ta'ala ya ci gaba da faɗa, yace ya kai dan Adam, da a ce zunubanka za su kai gizagizai na sama a yawa, a ce girgije da yake tasowa, a ce zunubinka na kai kadai ya kai yawan shi, ko kuma ananar sama a ce zunubin ka tun daga duran kasa yana kai inda ganin ka ya tsaya in ka daga kai sama a ce gaba ɗaya zunubin ka ne ya tuliya ya kai har inda ganin ka ya tsaya ubangiji ta'ala ya ce in dai ka roke ni gafara zan gafarta maka sannan ya ci gaba da cewa ya kai dan adam da za ka zo mun a ranar kiyama da cikin kasa gaba ɗayan ta a ce zunubin ka ne na kai kadai a ce zunubin ka kai kadai ya cika duniya an gane ko ubangiji ta'ala ya ce kuma a taita ni sannan ka zo mun la tushriku bi shay'a a matsayin baka hada bautata da wani ubangiji ta'ala ya ce la ataituka bi qurabiha maghfira yace na rantsi da girma na da buwayata zan zo maka da cikin kasa ga gafara wanda gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ta isa ta narkar da zunubin al'ummu da na farko da na karshe tun daga adam har zuwa kiyama mutun da aljan to amma saboda yalwa ta rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da fadin fadalarsa yace zan zo maka da cikin kasa da gafara a rayuwar bawa inda a ce misali a kullun zai kashi rai dubu duk wani aiki na sako yayi su dubu misali duk abin da Allah ya haramta in dai bai halatta wannan ayyuka ba idan ya mutu baya shirka to wannan aiki gaba ɗaya da ya mutu akan shi wannan baya haramta masa shiga aljanna idan Allah ya ga dama gaba ɗayan wannan laifi da ya gaba ɗaya Allah zai ce ya yafe masa a kai shi kai tsaye a cikin bayi waɗanda ake kai su aljanna ba tare da hisabi ba kuma in Allah ya ga dama wannan ayyuka da ya aikata na sako gaba ɗayan su za a azabtar da shi gurgudan laifinsa a ƙarshe a fitar da shi a kai shi aljanna domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahihul bukhari manzon Allah yake cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna ƴan wuta sun shiga wuta ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta ku ladama duk wanda kuka samu yana da imani daidai da nauyin ƙwayar komayya an san komayya ma'ana haƙƙin tsuntsiya wannan ciyawa wadda ake yin tsuntsiya da ita ce ake cewa komayya an gane ko yaya ƴaƴanta suke ina tsammani in ka dau ƙwayar hatsi sai ka kasata ko kusan 20 ko 30 ma kafin wato kai ka hada ƙwayar komayya kusan 100 kusan 30 ma ko 40 ko sama da haka kafin ta baka gurgudan ƙwayar hatsi to duk wanda yake da imani daidai da nauyin ƙwayar komayya ubangiji ta'ala zai sanya mala'iku cewa a fito da shi manzo Allah yace za a fito da su sun kone kurmus kamar gawayi za a jefa su kurama ta rayuwa gangan jikinsu ya tuhu ya yi kyau sannan aka yi su aljanna to don haka aikin sako baya wajabta ma bawa ya dawwama a cikin wuta matukar ya mutu da imani baya hada bautar Allah da wani abinda yake haramta ma bawa shiga aljanna kwata-kwata ita ce shirka duk wanda ya mutu halin yana shirka to wannan Allah ya haramta masa wuta kamar yadda yake cewa innahu man yushriku billahi فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يرجي أي كرشن أيوين يوندس كي بياني دنغني دا سفو بينا رحمة كوكس كوري نيمكي يوى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يجي إنه يند الأمر يكي من يشرك بالله duk wanda ya hada bautar Allah da wani kenan sai ka kaddara wa mata ala zalika ya mutu akan haka faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa ita ce wuta wa ma din zalimin min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka wanda za su hana Allah ya azabtar da su dan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك